الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين. بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa da ku cikin darasi na tara cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin Ubay ibn Ka'ab. Allah Ubangiji ya amfane mu da abin da zamu ji da kuma abin da muka saurara. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.
سورة آل عمران بتغشي بعض har yanzu tana ci gaba da hakaito mana labari akan Yahudawa da kuma irin mu'amalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kusan waɗannan ayoyin kamar yadda ya gabata, duk gabaɗinsu an saukar da su ne tsakanin Kiristocin Najran da suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Yahudu da suka rinƙa zuwa suna jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine uslubin Qur'ani wajen tattaunawa da mutum. Dan Adam ko da akan bata yake, inda ya gamsu ya ce zai tattauna da kai, kafin ka kafirta shi, kafin ka fidda shi daga cikin addini, kana buƙatar ka tsaye masa da hujjoji tukunna. Idan ka tsaye masa da hujjoji, ka kautar da dukkan wata shubha da zai iya lullubewa da ita wajen kasa karɓar gaskiya, to a wannan lokacin ne mutum yake fita daga cikin addini. Tabbas a tattaunawa da mutumin da bai gamsu da addininka ba, ko kuma ya gamsu san zuciya yana shigayya ga wannan addinin, yana da matukar wahala. Kun ga anan za mu gane yawan haƙurin Ubangiji. Waye a cikin yake da haƙuri da mutum zai zo yau ya ce kaza, ka ba shi amsa, kuma ya kasan ya san abin nan haka ne, ya tashi ya tafi gobe, ya sake da ya ce shi bai yarda da kazan nan ba, kaza ne, ka sake jura ba shi amsa. Ayoyi kusan guda 80 muka karanta yanzu, Allah subhanahu wataala yana ta ba su amsa. Sun ce fari ne, Allah ya ce a baki ne, ce baki ne, Allah ya ce a ba haka bane, ya fari ne, kuma kuma kun san haka. To kun ga wannan shine shiwa, shine tattaunawa. Hatta Iblis Allah subhanahu wataala sai da ya bashi dama ya tattauna da shi, kafin ya kafirta shi sai da ya bashi dama ya tattauna da shi. Sa'annan da ya ga gaskiya ta bayyana a gare shi ya kibi, sa'annan Allah ya tsine masa kuma ya saukar da shi. Karamci na Ubangiji, dukkan laifin da Ubangiji sai ya ce Ubangiji ma ka jinkirta mun, Ubangiji sai ya ce je kana jinkirta maka daga nan har ranar da za a tashi alƙiyama. To haka zalika Yahudawa ma suka rinƙa yiwa annabawa, suna haƙuri da su, suna tattauna da su. Gashi nan, wa iz qala musa li qaumihi inna allaha ya'muruhum an tazbahu baqara, me kuwa su je su yanka ko irin saniya, suka rinƙa tambaya wata iri, suka rinƙa kaza. To wannan yana nuna mana haƙurin Ubangiji wajen bayyana wannan addinin, da kuma Ubangiji ba wai kawai su yake kawo mutane da laifi ba, sai da aka gama tsaye musu da hujja. Kaga anan Allah subhanahu wataala sai yake faɗa, yake cewa kaifa yahdillahu qauman, ku duba ku gani ta yaya Allah subhanahu wataala zai shiryar da mutanen da kafaru ba'da imanihim, suka kafirce bayan sun yi imani. Wa shahidu anna rasul haq, sa'annan kuma sun shaida, sun tabbatar, anna litawkid, haƙiƙa wannan manzon gaskiya ne. Waja'ahum albayyinat, sannan kuma duk wasu hujjoji an bayyana musu ita. Allah ya ce wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah baya shirye da mutanen da suke azzalimai ne. Yaushe aka saukar da wannan ayar? An saukar da ita ne cikin Yahudawa, akan Yahudawa. Yahudawan da suka kasance suna yi wa mutanen Madina bushara da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, ma'ana sun kasance suna yi wa mushrikai bayanin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. har su kalli mutanen da suke zaune a garin Madina su ce muna nan muna zaman jiran annabin ƙarshen zamani zai zo, idan ya zo sai mun taru muku irin kisan da Allah ya yi wa Adawa da Samudawa, sai mun fidda ku da mu ku mushrikai ne ba ku yi imani ba. Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum, lokacin da ya zo suna tsammanin da annabin da za a turo ba Yahude ne da aka turo shi daga cikin mutanen Makka, sai suka yin imani da shi kufaran hasadan min indi anfusihim, saboda hasada da suke cin zukatan su sai suka yin imani da shi. Sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi, to wannan kafircin su kenan akan annabi sallallahu alaihi wa sallam, sun karanta sun sani. Sa'annan kuma suka tsara kafirci na biyu, kafirci na biyu shine kafircewa littafin da aka ai aka saukar musu, ma'ana duk gaba dai abin da yazo cikin littafin shi ma suka yi imani shi. Sai Allah ya ce to ta yaya za a shirye da su, kafaru ba'da imanihim, sun kafirce bayan sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam, shahidu annahu anna rasul haq, kuma sun shaida cewa wannan annabin gaskiya ne, waja'ahumul bayyinat, kuma dukkan hujjoji sun bayyana a gaban su. Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu la yahdi al-qawmal zalimin, hakika Allah baya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai ne. In aka ce wani azzalimi ne a larabci, abinda ake nufi shine wanda ya sanya abu ba a gurbin sa ba. Ina fata mun gane, babban zalunci shine ka dauki gunki ka ce shine abin bauta a madadin Allah subhanahu wataala. Babban zalunci shine Allah ya saukar cikin littafi ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, sa'annan kuma suka kafirce suka canja. Ina fata mun gane. Sai Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmaz zalimin, hakika Allah subhanahu wataala baya shirye da mutanen da suke azzalimai ne. Na'am.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
أولئك جزاؤهم إرم وتنشم وندعك بينا سيكوفنسو الله سبحانه وتعالى ساكمكنسو أن عليهم لعنة, ma'ana Allah subhanahu wataala ya saukar da la'anarsa akan su. Idan aka ce al-la'na ay al-bu'd min rahmatillah, ma'ana kace wani Allah ya la'ance ka, ma'ana Allah ya nisanta ka da rahamarsa, Allah ya kore ka daga cikin rahamarsa. Saboda haka shine Allah ya ce ya nisanta su daga rahamarsa, ba su babu samun rahamarsa. Wal mala'ikati, su ma mala'iku kuma suna addu'a suna cewa Allah ya tsine musu. Wannasi ajma'ina, haka zalika dukkan mutanen kirki da suka yi imani su ma suna addu'a Allah ya tsine wa Yahudawa. Saboda me? Saboda sun san gaskiya suka kibinta. Khalidina fiha, in suka shiga wuta za su dawwama a cikinta. La yukhaffafu anhum al'azab, ba za a sauƙaƙa musu azaba a cikinta ba ko kaɗan. Wala hum yunzaruna, sa'annan kuma ba za a kalle su ba. Ai abinda ake nufi da ba za a kalle su ba shine a kamar faɗin ka ne, na je office ɗin wani amma bai kalle ni ba bai saurare ni ba, me kake nufi kenan? Ai bai saurare ka ba, bai tsaya ya ci bukatunka ba. To su ma a cikin wuta haka suke, ba za a tsaya ba, ba za a saurare su ba, ba za ma a ji menene abinda za su ce ba, domin dukkan wani hanzari Allah subhanahu wataala ya gama yanke musu cin a cikin duniya gaba ɗaya. Allah ya ce illal ladzina tabu, sai dai waɗanda suka tuba daga cikinsu. Min ba'di zalika, bayan wancan kafircin nasu. Wa aslahu, sa'annan suka kyautata imaninsu. Fa inna allaha ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin ƙai ne. Rahmar Ubangiji tana wadatar kowa, tana wadatar komai. Shi yasa ran da ya halicci wannan duniyar Allah subhanahu wataala tun kafin ya zuba halittu a bayanta, Allah subhanahu wataala ya sanya a jikin al'arshinsa wa rahmati sabaqat ghadabi, ma'ana rahmata ta rinjaye fushina, tare da dukkan ɓarnar da suka yi. In suka tuba nagari, suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala ya ce zan karɓa musu. Na'am.
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
هل يزي وانا آيات تنا تشيغا وجا مغانا أكن يهوداوا إن الذين كفروا حقيقة waɗannan da suka kafirta ba'da imanihim bayan sun yi imani kamar yadda muka yi bayani ma'ana wasu malaman suka ce bayan sun yi imani da annabi Isa sun mazdadu kufran sa'annan suka kafircewa annabi Isa suka kafircewa injila bayan caccanja ta da suka yi sun mazdadu kufran sa'annan suka ƙara kafirci akan kafirci da kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana nan a cikin littafin su a rubuce saboda haka yanzu kafircin su ya zama hawa nawa ne kafircin su ya zama hawa biyu ne a wasu malaman kuma suka ce innal ladina kafaru wadannan wanda suka kafirta sune dai da yahudin da nasara a cikin attaura da injila duk gaba daya akwai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam duk gaba daya sun sani Allah subhanahu wataala ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود التي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل معنى حكى مثال النبي صلى الله عليه وسلم بيز أشكين التوراة لإنجيلا سبيداك إن الذين كفروا سكى كافر كيوى التوراة دعاك سوكر موسو يومين تاتي إيماني النبي صلى الله عليه وسلم sun mazdadu kufran suka ƙara kafirci da kafircewa Qur'ani da yazo yake su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yace irin wadannan lan ita wannan lan din da muka gani lan tuqbala tawbatuhum ita malaman nahwu suke kira lan harfu nafil mu'abbad ma'ana harfi ne da yake kora afkuwar abu har abadan abidina ma'ana wannan abun ba zai taɓa faruwa ba ma'ana lan tuqbala tawbatuhum har abada Allah ba zai karɓi tuban su ba ma'ana ya kore karɓar tuban waɗannan mutanen anan sai malamai suka yi magana sai suka ce Allah subhanahu wataala a wani gurin daban ya ce kuma wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma yaf'al ma taf'alun Allah subhanahu wataala shine wanda yake karɓar tuban bayi shi yake yi wa bayi afwa kuma yake yaje musu kurakuran su to nan kuma Allah ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tuban su ba kuma ba za a yaje musu ba sai suka ce idan ku duba zahirin ayoyin kamar akwai cin karo da juna zahirin su ne gwada akwai cin karo amma hakikanin su babu cin karo da juna wadancan da Allah subhanahu wataala ya ce lan tuqbala tawbatuhum ba za a karɓi tuban su ba ana maganar mutanen da suka zo mutuwa kenan lokacin da waɗannan yahudawan suka zo mutuwa to a wannan lokacin in suka nemi tuba ma Allah ba zai karɓi tuban su ba domin kaida ce Allah subhanahu wataala ce walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an Allah ce walal ladina yamutuna wahum kuffar ma'ana laysat at-taubatu babu karɓar tuba babu amsar tuba للذين يعملون السيئات جوان ديرن دا اي كتمومونا اي كي ارعيوارسا جوان دا بي ايماني دا الله با جوان دا بي ايماني دا منزنسا با حتى اذا حضر احدهم الموت هل سيد دي جمع لا يقوسن سوكا اكنسا انا شرن سوكا رنسا يتي اني تبت الان اينزنا توبا اينزن با الله فرعون ما هكلم شهادة يي تنسي القرآن كلمة شهادة يي حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ناشي دا باب وانا أبو بوتا دا جسكيا فاتيوا فاتي النبع علم دا بنو إسرائيل سكي بوتاوا يتي هو أنا من المسلمين لما يزنا سلم أنا ميكا ويا إنا دا جسكي مسلمين التي الآن أينزو أي لباري يا جمكاريو وقد أسيت قبل kana can kana barna a bayan ƙasa da baka tuba ba baka imani ba Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badalika litakuna liman khalqaka aya kai gangar jikinka ma ba za ta halaka ba in kai ka halaka an tar ranka to gangar jikinka ma sai an fitar da ita sai ta zama aya akan mutane wanda suke kafirci irin naka to anan kuma ana magana akan waɗannan mutanen da suka zo mutuwa ne suna aikata mummunan aiki lokacin da ka ga mala'ikun mutuwa ko kuma lokacin da ranka ya zo gargara a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yaqbalu tawbatal 'abd ma lam yugarjir, ma'ana Allah subhanahu wataala yana karbar tuban baya tuban bawansa mutukar ransa bai zo gargara ba. Amma idan har mala'iku suka sauka a kanka, to a wannan lokacin ba ka da abin da rage wanda za a karɓi tubarka. Rahmar Ubangiji tana da yawa amma kuma tana da iyaka. Ba za ka samu rahmarsa ba kana kan a ma'ana kana dabda ranka yana dabda fita kace shikenan yanzu na yi imani, bacin ka ga mala'iku ka ga makomarka ba za ta yi ba, ba za a karɓa maka ba. Haka zalika mutumin da ya dawwamar da rayuwarsa yana saban Allah subhanahu wataala, mutumin da ya kasance yana koyawa wasu barna, ya kasance ya halakar da mutane da yawa a babin barna, irin wannan mutumin shi ma yana wahala ya zo mutuwa ya samu damar tuba. Domin me? Zunubin waɗannan wanda ka batar sai sirrin da yake ba za ka iya tuba ba. Shi yasa malamai suke cewa karan kanka kai kadai tallantal ka saba wa Allah subhanahu wataala akwai saukin samun rahmarsa. Amma kai ka yi sako sa'annan ka jawo wasu ka sake koya musu, wannan ya fi muni a gaban Allah subhanahu wataala. Domin me? Za ka ɗauki zunubinka sa'annan ka ɗauki zunubin waɗanda ka batar. Liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzaril ladina yudillunahum bi ghairi ilm. Dan haka duk abin da ka sani na barna kar kai kokarin koya wa wani, in ba haka ba sai ka mutu ko kuma kai ka tuba zuwa ga Allah. Amma wannan barna da ka koya wani duk lokacin da ya aikata ana rubuta maka pension ta domin kai ne sanadiyarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya shimfida wata hanya ta alkhairi wanda mutane suke shiriwa zuwa gare ta wajen aikata aikin alkhairi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aikata wannan alkhairin za a rubuta wanda ya koya masa wannan alkhairin irin ladansa ba tare da an tauye ladansa ba. Haka zalika wanda ya shirya mummunar hanya mutane suka zo suka rinka bin wannan mummunar hanyar, kai ma sai an rinka rubuta maka mummunan zunubin abinda suka aikata ba tare da an rage zunubin su ba. Dan haka a murin da gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, baka san asalin da mutuwa za ta rike ka ba, baka san a halin da mutuwa za ta rike ka ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar, abinda ka gabatar na zunubi an gafarta maka, in ma za ka sake yi a gaba Allah subhanahu wataala yake an yafe maka gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da haka idan ya tashi nana Aisha take cewa alal aqalla a kullun yana istighfar yana neman gafarar Allah subhanahu wataala sau 70 a rana ko abin da ya haura haka wata ruwaya sau 100, tare da cewa an gafarta masa zunubansa wanda ya aikata da ma kuma wanda zai aikata a baya. Take ce masa ya Rasulullah an gafarta maka kuma menene nayi istighfari, wala istighfari zaka aikata yanzu? Take afala akuna abdan shakuran, ba zan kasance bawa mai godiya ga ubangijinsa ba? To kai yanzu ba wanda ya maka wahayi ya gafarta maka, amma ina ganin astaghfirullah 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 uku ma da ake na bayan sallah wani ba shi da lokaci ne, ana ita da sallah kamar tsikarin su ake ya tashi ya fice daga cikin masallaci. Aka ce ya Rasulullah mun yi sallah, menene hikimar da ta sanya kuma bayan ita da sallah mu da idan muka yi sallah muka fitar muna tare mun fita tsarkaka tun daga alwalad da muka yi har zuwa masallacin da muka yi, amma me yasa muke fara zuwa da astaghfirullah 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 har sai uku kafin komai? Sai ce ɗayan ku yana sallah yana tunane-tunane, ɗayan ku yana sallah ba nutsuwa a tattare da shi, wannan istighfarin yana yi ne domin tsarkake wannan sallar da ya aikata. Amma kun ga yanzu gaba da irin waɗannan addu'o'in ba su cika damu ba, ana idan da sallah kowa sai ya tashi sai ya kuce. Allah subhanahu wataala ce huwa allazi yaqbalu tawbata an aw Allah subhanahu wataala yace innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Allah yace irin waɗannan sune batattuna.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
إن الذين كفروا حقيقة وأن تسكر كافرتا وماتوا وهم كفار sa'annan suka mutu kuma suna halin kasancewar su kafirai falan tuqalan yuqbala tawfalan yuqbala min ahadihim ba za a karba wa dayan su ba mil'ul ardi zahaban wala wastadali da dayan su zai zo da cikin duniya na dinari Allah subhanahu wa ta'ala yace lan tuqbala minhum yace ba za a karba musu ba sabida me domin su fanci kawukan su da za su zo da wannan cikin a dinari ma'ana kamar duniyar nan su zo da ita cikin dinari suna neman su fanci kansu daga cikin azabar wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala yace ba zai karba musu ba ulaika lahum azabun alim irin waɗannan su ne waɗanda suke da azaba mai radadi wa ma lahum min nasirin ko ba su da wani wanda zai taimake su hadisi yazo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an Anas bin Malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da kacirai ranar tashin alkiyama sai a ce musu shin ba ku gani ba yanzu da a ce kuna da zinari wanda yawan sa ya kai cikin duniyar nan gaba daya za ku fanshi kanku daga wannan azabar da za ku shiga yanzu ko kuma daga wannan azabar da suke ci sai su ce kwarai makwa za mu fanshi kawukan mu sai a ce musu ƙarya kuke an nema abin da yake ƙasa da haka a gare ku a duniya ku aikata amma ba ku aikata ba domin abin da aka nema kawai faɗin ka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawm ramadan wa hajj baitillahi man istata'a ilayhi sabila wa ita'iz zaka da kuma bada zakka wannan sune abubuwa guda biyar da aka nemi ka zo da su duk cikin su babu ko kandalaka da aka nema a ciki banda abin da yake bada zakka ne zakka kuma hakki ne da Allah a cikin dukiyar da ya baka a ruhu dukiyarsa ce ya dauka ya baka a ruhu yace to kuma ga wani hakki ya sanya maka ka fitar a ciki so waɗannan sune abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai a ce ƙarya kuke an tambaye abin da yake ƙasa da haka ba ku yi imani da shi ba ai ala kullum inna allaha la yabsiru an yushraka bihi wa yabsiru ma duna zalika liman yasha matsala ka kwaye ka mutu kana mushriki in ka mutu kana mushriki nan ne tashin hankalinka yake domin babu inda zaka fita daga cikin wutar jahannama amma shi musulmi komai yawan zunubin sa a gaban Allah subhanahu wataala idan yaje koda ya shiga wuta sai dai ya rimijal a ciki amma zai fito ya tafi yaje gidansa na aljanna to mu addu'ar mu Allah ya sa mu shiga aljannar kai tsaye na'am
لَهُ الْجَلَالُ الْكِبْرُ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake amfani da lan daidai da irin bayanin da ne a baya lan tanalul birra har abada ba za ku taɓa samun alkhairi a rayuwarku ba hatta tunfiqu bimma tuhibbun har sai ku rinka ciyar da daga cikin abin da kuke so sai ku rinka ciyarwa na daga cikin abin da kuke so kuke kauna wa ma tunfiqu min shay'in dukkan abin da kuka dauka kuka ciyar kuka bayar kyauta fa inna allaha bihi alimun hakika Allah subhanahu wataala dangane da abin da kuka bayar kyauta masani ne lokacin da aka saukar da wannan ayar Anas dan Malik yace a qala abu talha Abu Talha sai yazo yace ubangijinmu ya nemi mu ciyar da dukiyarmu ko tafsirin ayar ko sharhin ayar ba tsaya sun saurara ba haka sahabbai suke idan aka yi musu umarni a wannan lokacin da aka saukar da wannan ayar Abu Talha yake cewa yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ushiduka ya rasulullah ma'ana ina sanya ka ka zama shaida ya ma'aikin Allah anni ja'altu ardilillah ma'ana gonata za ba da ita kyauta zuwa ga Allah da manzonsa gona ce da shi babbar gona a garin Madina wadda take kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shiga cikin gonar ya sha ruwa wani lokacin ya ci daga cikin ƴaƴan itatuwanta gona ce tafkekiya yake cewa gona ce da ina son ta ina kaunar ta amma tunda Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan gonar na dauke ta na bada ita saboda Allah da manzonsa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa haka sai ce ij'al hafi qarabatik ma'ana ka sanya ta cikin makusantanka cikin ƴan uwanka akwai wanda suke talakawa akwai wanda suke mabukata dauke ta ka ba su daga cikin su akwai Hassan bin Thabit akwai Ubay bin Ka'ab ma'ana wannan gonar ka ba su ita ta je su mora da ya fada haka ma'ana sai Abu Talha ya daji nauyi a cikin ransa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa Allah ya karbi kyautar ka tare da cewa ka dau wannan gonar ka ba da ita ga ƴan uwanka yas'alunaka ma da yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin ma'ana mafi fitiyar ciyarwa da zaka shine ka ciyar da iyayenka idan ba su da wadata ƴan uwanka idan ba su da wadata ka ci da su ka sa da zumuncin su kenan sai sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya fara da ƴan uwansa haka sahabbai suka rinka aikatawa da daman su kowanne ɗayan su idan yaji a da yaji wannan ayar sai ya rinka yunkurin menene abin da yafi kauna kamar Zaid bin Haritha yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana janye da dokinsa yace na rantse da Allah duk duniya ba abin da nake kauna kamar wannan dokin nawa yace ya rasulullah ga wannan dokin nan na bayar da shi kyauta fi sabilillah saboda Allah da manzonsa na bayar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi dokin sai ya dauka ya ba wa dansa Zaid bin sai ya dauka ya ba wa dansa Usama yace kai Usama karbi wannan dokin shi ma dai ya ga damuwa a zuciyar Zaid bin Haritha sai yake ce masa kar ka samu damuwa Allah ya karbi sadakarka ya karbi kyautarka ai anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi musu tarbiya yana nuna musu ina ne inda ya kamata ka fara sanya kyautarka kyautarka ta fara zuwa ga danginka ga ƴan uwanka shi Usama ma dansa ne amma ya san dansa mabukaci ne saboda haka da ya kawo kyautar zuwa ga Allah da manzansa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya maida ta zuwa ga dansa ina fata mun gane haka zalika a duk idan muka karanta tarihin sahabbai da dama suna nan misalai ba za su kirgu ba birjik da daman su sun kasance kowane ɗayan su yana duba abin da yafi kauna a rayuwarsa sai ya ba da shi kyauta zuwa ga Allah da manzansa wallahi irin wannan rayuwar suka rayu a kai shi ya sanya rayuwar su ke kyau ba yadda za a yi ka mutu sama da shekara 2400 a ce an zauna ana karanta tarihinka mutane kuma suna ji kamar yau kake rayuwa a tattare da su kai ka san cewa wannan sai dai aikin imani wallahi sai dai dawwamarwar Ubangiji mu duba mu gani yanzu idan mun mutu shekara zuwa muke iya yi ana ambaton mu abin ta kai ce wallahi wani ma zai mutu amma a gurin janazar sa ma an fara mantawa da shi daga lokacin da aka binne shi aka dawo iyalansa sun yi kuka da an zo an zauna an fara zama makoki kwana daya yini daya yini na biyu amma banta da shi dan kare zai ce a cikin wannan jarida mana yau mu ga me duniya take shi ya ma fara mantawa da kai bai ma fara damuwa da kai dan haka kyautata alaƙar mu tsakanin mu da Allah subhanahu wataala tana da matukar muhimmanci dukkan abin da zaka yi a duniya dukkan abin da zaka samu a duniyar zaka tafi ka bar shi babu wani abin da zaka aikata a wannan duniyar ko kuma bayan ka fita daga cikin wannan duniyar ba wani abin da zai amfane ka sai abin da ka aikata da hannunka hatta abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafta ai ba wani ya aikata maka ba kai ka aikata su da kanka yi wa danka tarbiyya ilimin da ka bari mutane suke amfana da shi sa'annan kuma wata sadaka mai gudana da kai duwaye maka wannan kai kai yi wa kanka sa'annan idan ka je kabari sai ka dibi pension su a cikin kabari to dan haka mu sani cewa dukiya a hannun dan adam tana ɗaya daga cikin abin da take da wahalar mu'amala amma kuma shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ba za ka samu alkhairi ba saboda ya san duk wanda ya samu dukiya yana kaunarta to ka dauki dukiyar ka bayar kyautarta kana kaunarta wannan ita ce dukiya sadaka da kyauta Allah subhanahu wataala yake karba maka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa mafificiyar sadakar da Allah subhanahu wataala yake karba daga bawa ita ce sadakar da ka dauki abin da kake mutukar kaunarsa kuma kana son wannan abin ka dauka ka ba da shi kyauta kana son abin ka dauka kai kyautarsa riga ce ka dinka ta ka saka ta kana jin dadin ta ko kuma ka dauko ta an bude ta tana kyalli ka ganta tana da kyau kace zan shirya yanzu kale ko waje sai ka tukaro da wani mutum wanda hayarsa ba ta da kyau, tufafin da suke jikinsa ba su da kyau, sai ka ce wancan tufafin da na dauko zan sa zan fita da su, ina kaunarsu ina son su, amma zan ba da su saboda Allah da manzansa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku taba samun alkhairi ba sai kun fitar daga cikin abin da kuke so. Haka zalika kyautar abinci za ka yi, kada ka zo ka dauki gidanka ana dafa shinkafa yar gwamnati ka rinka daukar masara kana fitowa da mutane, wannan masara kai ka ki cinta amma kuma ka dauko zaka bar ita sadaka ga Allah da manzansa. Kai abinda baka so yanzu shine abinda zaka fitar, ko kuma ka duba rigar ka ta wuyanka wacce take ta gaji ta sha wahala, sannan ka dauke ta ka ce ita kake so ka sajjala zuwa ga Allah da manzansa, ka ce ya Ubangiji kai mun rijista wannan ita ce sadaka ta, ya gajiyar rigar ka da ka bar, ko kuma gajiyar rigar ka da ka bayar, ai mata rijista da ita nake so ka min hisabi ran tashin alkiyama. Na ba haka ake sadaka ba, ba haka ake kyauta ba. Kyauta da sadaka ka bada abin da kake ji kana kaunarsa, sa'annan kuma ka bayar kar ka zo kai tunani akan sa, kar zuciyarka ta rinka raya maka ina ma kai ina ma dai kaza, wannan kana wasa da imanin ka ne. Ka bayar ka kau da kai kai imani Allah zai mayar maka dukkan abin da kuka ciyar na alkhairi. Allah subhanahu wataala shine wanda yake mayar muku da wannan abu. Shi ya sanya kullum bawa idan ya wayi gari Allah subhanahu wa ta'ala yana hore masa mala'iku guda biyu, daya sune masa addu'a, daya yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Ubangiji dukkan mutumin da yake ciyar da dukiyarsa Allah ka mayar masa da ita gurbinta 100%. Duk duniya tunda kake a rayuwarka ka taba ji an ce wani saboda sadaka ya talauci, saboda kyautar da yake da alherin da ake ka taba ji an ce ka wani ya zama talaka, saboda me mala'iku ne suke sauka suke maka addu'a. In kaga ka zama talaka sai dai wata jarraba ce ta musamman da Allah zai maka dan ya daga daraja ka ranar tashin alkiyama. Sa'annan nabi kuma su ce Allahumma a'ti mumtikan talafan, ya Ubangiji dukkan wanda ya rike dukiyarsa ya hana ya kyautata wa bayan Allah da ita, ya Ubangiji ka tozarta wannan dukiyar ka wulakanta ta, ya Ubangiji kar ka sanya albarka a cikin ta. Haka kullun ta Allah mala'iku biyu suke yawo akan dan adam suke gaya masa. Saboda haka ita dukiya ko ka same ta diye da kake ga kaunarta, diye da kake ga santa, zaka tafi ka bar ta a hannun wanda kake so da wanda baka so. Ba mamaki dan da kake so kake kauna zaka tafi ka bar masa dukiya, matar da baka so ko kuma daga cikin yayanka akwai wanda baka so, in ka mutu dole ya shiga danta. Sa'annan kuma ka sani su da ka rinka tara dukiyar da su ka rinka kyautata musu ka kiwa Allah biyayya, idan ka mutu ba wanda zai yadda a dauki wannan dukiyar abin ne ka da ita. Babu kowa idan ya tashi ta zai wannan gadan mu ne yanzu haƙƙin mu ne. Akwai wanda ya mutu ma ayansa suke rigima akan kuɗin likafanin da za a fitar a siyar masa a sai masa, wasu ma hatta yadda za a shirya shi wajen binne shi ma sai an yi rigima a kai, saboda yanzu na ji ba kuɗin sa bane ba kuɗin mu ne. Saboda haka haƙƙin Ubangiji shine wajibi akan ka, ka fitar daga cikin dukiyarka. Idan ka fitar sai ka samu zaman lafiya, ka samu kwanciyar hankali a ciki. Suka ce albir abinda ake nufi shine daukaka a cikin addini, ma'ana ka samu tsoron Allah, ka samu takawa a cikin zuciyarka. Suka ce kuma albir, wasu malaman suka ce abinda ake nufi da albir shine aljanna da za a saka maka da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hore ku da aikata alkhairi, domin cikin aikata alkhairi shine abinda zai shiryar da ku zuwa ga albir. Albir kuma yahdi ila aljanna, albir kuma shi yake shiryar da bawa zuwa ga shiga aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, dukkan abin da kuka ciyar Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi. Sahabbai sun rayu a irin wannan tsarin kan irin wannan gwadaba, daga cikin su duk gabaɗayan su sun fifita rayuwar lahira akan rayuwar duniyar nan. Akwai a Suhaib ar-Rumi Abu Yahya ya kasance ɗaya daga cikin masu kera makamai ne a cikin garin Makka, ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗin garin Makka. A wannan lokacin Suhaib ya fito ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya fito zai hijira zuwa Madina domin ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta. Da ya fito kan hanya Quraishawa sai suka biyo shi, kafiran Makka sai suka biyo shi a wannan lokacin, sai suka ce dakata ya Abu Yahya, sai suka ce mun san hijira kake so zuwa ga Madina ka je ka musulunta, ba mu hana ka ba ka tafi kai ka musulunta, amma ka san asali kai ba haifaffen dan garin Makka bane ba, daga Rum ka zo, duk duke da ka samu ka samu ne a cikin garin Makka dan haka ka bar mana dukiyar mu kai hijira sai ce kun san cewa ni kwararre ne wajen harbi da kibiya kwari da baka kun san da na ga dama da ko ɗayan ku ba zai ƙara so ba in na riga harbi ku sai na kashe ku gaba daya ragowar wanda suka ƙaro kuma in na zare takobi na sai na kashe ku gaba daya yace in na ga muku inda dukiya take za ku bar ni in je in hijira suka ce ka gaya na mu ba mu da matsala ka je ka hijira yace ku koma gida idan kun je gidana ku haka karkashin kofar gidana akwai dukiya na binne a nan ku dauka suka kyale shi ya hijira Madina suka koma garin Makka a wannan lokacin abin da ya kamata mu danyi nazari ga mu tsallake gaba shine ni isa ba sai bar mu ci kwalar ka mu je sai mun ga dukiyar sannan mu sake ka tafi garin Madina ba sai suka ce a wannan lokaci imaninsu da abu kwaya daya dukkan mutumin da yake musulmi ne mabiyin Annabi sallallahu alaihi wasallama baya ƙarya bal asali bar mu ga wasu har a jahiliya tare da munin tarihin jahiliya da muke karantawa ba sa yadda a siffanta ɗayansu da cewa maƙaryaci ne a siffanta ɗayansu da cewa maƙaryaci ne ba sa yadda shi ya sa Abu Sufyan lokacin da ya tsaya a gaban Hiraqil bai musulunta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba Abu Sufyan aka ce mai isa ba kai masa ƙarya ba ya ce ina takaici tarihi ya albata ni cewa ina sarkin Makka na yi ƙarya wannan wani irin musulunci ne da dawo wani irin musulunci muke yi a yau ko musulmi ne maka haka ba za ka yi imani da shi ba ballanta wanda yake kafir saboda haka suka tafi suka je suka haka kuma suka ɗibi dukiya kafin Abu Yahya Suhaib ya karasa garin Madina Allah subhanahu wataala ya saukar da wahayi ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da aka aikata da Suhaib shi ma ga abin da ya aikata tun daga nesa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gano shi yana zaune ya shigo cikin garin Madina yana tunkaro Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga nesa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika karansa yana murmushi har Suhaib ya zo gaban sa ya zauna kafin ya bude baki yace Jibril ya zo ya sanar da ni abin da ka aikata Allah yace rabiha bai'uk kasuwancin da kai ka ci riba a cikin sa yanzu kai ne mai riba ka bar musu dukiya saboda Allah da manzansa to haka waɗannan bayin Allah suka rayu a haka suka yi mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya ka same ta a cikin musulunci ba aibu bane ba aibu shine ka same ta ka taskace ta ka kiyin abin da ya kamata da ita a cikin wannan addini shine matsala domin sau da dama muna karantawa akwai tarihin manya-manyan sahabbai wanda suke manya-manyan masu kuɗi ne amma ya suka karanta dukiyar su ai bar mu dauki guda biyu daga cikin su sayyidina Usman idan muka dauka Sayyidina Usman yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi a cikin sahabbai lokacin da za a tafi yakin Tabuka aka zo irin wannan lokacin da muke tsananin zafi ga wanda ya san zafin Sahara ya san zafin da ake ciki ya fi wannan zafin da muke ciki a irin wannan lokacin aka zo ga ci babu abinci ana yunwa ga kuma tsananin zafi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya ce za mu tafi Tabuka yaki kai tsaye al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in zai tafi yaki ma yakan sitirta yace kawai zamu je yaki ba tare da ya sanar da inda zai je ba amma wannan yake saboda wahalar yace Tabuka zamu tafi kusan kilomita 3,000 za a yi tsakanin Madina zuwa Tabuka kuma wasu su a kafa za su tafi cikin wannan zafin ranar da muke gani kilomita 3,000 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zamu tafi Tabuka amma ana ta jiran ya za a samu kudin da za a shirya rundunar da za ta tashi ga kuma talauci da yunwa mutane suna ciki ana zaune cikin wannan yanayin sai ga kasuwancin Sayyidina Usman nan ya shigo cikin garin Madina tun daga wajen garin Madina manya-manyan masu kudin wancan lokacin suke bin sa suke cewa ya Usman ka siyar mana da waɗannan kayayyakin mun baka riba kaza yace ai tun wani ya biya kudin su waje sai ganin sa mun baka riba kaza aka yace ai an siye su an biya kudin su har suka sanya ribar da suke tsammani daga ita babu wani wanda zai iya siyan dukiya da wannan ribar da suka siya sai na Usman yace ai an gama sai da ita wannan dukiyar gaba ɗayan ta suka yi ta mamaki to waye wannan wanda kudinsa ya kai a cikin garin Madina da zai iya siye wannan raƙumi sama da ɗari na Sayyidina Usman a wannan lokacin sayyidina Usman yasa aka karkato da wadannan raquma aka kai su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama da kayan duk da suke dauke da shi na abinci yace ya rasulullahi wannan ita ce gudunmuwa ta tafiya ta buka shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kalli dukiyar ya kalla ya sace juyawa sai sai ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ba abin da zai sace cutar da sayyidina Umar a sayyidina Usman ba abin da zai sace cutar da imaninsa bayan wannan dukiyar da ya bayar ko me ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ma'ana ai imaninsa yanzu da wannan dukiyar da ya bayar yana son wannan dukiyar yana ganin ribarta ya hakura da ribarta saboda Allah da manzansa ya dauka ya bayar wallahi ba abin da zai sake cutar da shi a cikin imaninsa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san imaninsa yanzu ya kai ba zai abin da zai sake cutuwa ba saboda haka waɗannan bayan Allah suka rayu haka suka rika fitar da dukiyoyinsu saboda daukaka wannan addinin shi ya sanya karkai mamaki sama da shekara 300 muke zauna a nan yanzu ko 442 muke zauna a nan yanzu yau muke ambatan su muke ta jinjina ayyukan da suka yi wa wannan addinin dan haka kai ma ambatanka zai iya dawwama a cikin wannan addinin kai ma mutane za su iya tunawa da kai su farin ciki da kai amma duba ka gani wace irin gudunmuwa kake ba mutane a rayuwarsu wani irin tasiri muke da shi a cikin zukatan ƴan uwanmu wani irin tasiri muke da shi a cikin zukatan abokananmu matanmu ƴaƴanmu a garinmu gaba daya wata irin kauna mutane suke mana saboda taimakon da muke musu wannan shi zai nuna maka idan zan ambatanka zai dawoma ko kuma ba zai dawoma ba ka'ida ce ta ubangiji baya tozata aikin dukkan mutumin da yake mutumin kirki ne ina fata mun gane saboda haka wannan shine abin da yake garkashin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim bar mu tsaya akan izu gobiyan Allah kai mu sai a tashi كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه ابدا مكا بدا ندي دي الله اوبنجي يا غفرت ما اول الله اوبنجي يا بامو لادنسا وانده مكاي كسكوري الله اوبنجي يا فيمانا والسلام عليكم ورحمه الله